أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau 15 ga watan Safar. Hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya daidai da 4 ga watan 10 shekara ta 2020 miladiya. Kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka, majalisin Mus'ab bin Umair dake cikin unguwar Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu da muke gabatarwa a wannan majalisi a dukkan duk mako a irin wannan rana, inda mun fara karanta littafin As-Sarimul Battar fi Tasaddi lis-Sahratil Ashrar. Littafi ne wallafar babban malami Wahid bin Abdussalam Bali hafizahullahu ta'ala, kuma mun karanta muqaddima ta kashin farko wanda za mu karanta muqaddima kashi na biyu a yau. Muqaddima mu ta farko dai bayan tarihin malamin da muka ji a takaice da irin ainihin wato malamansa da kuma rubuce-rubucensa. To malam ya yi ƙoƙarin ba mu hoton wannan littafi da za mu karanta a dunƙule, inda ya ce wannan littafi ya fi ba da ƙarfi da mahimmanci a kan ƙoƙarin tantancewa da inganta aƙidar musulmi dangane da abin da ya shafi ɓangaren matsafa ko masu sihiri da kuma shaiɗanu. Sannan ya ce abu na biyu shine dogara akan dalili na Alƙur'ani ko dalili na hadithi na Annabi sallallahu alaihi wasallam a mas'alar da ta shafi wato magunguna ko magance wato sihiri ko tsafi. Sannan abu na uku ya ce littafin ya maida hankali wajen bayani akan yanda musulmi zai kare kansa ko ya tsare kansa ya kuma tsare iyalansa da ƴaƴansa daga kaidi da makirci irin na matsafa ko bokaye. Sannan abu na hudu ya ce zai yi ƙoƙarin wayar da kan musulmi irin hanyoyin da matsafa ƴan damfara suke bi domin musulmi ya nisanci waɗannan hanyoyi ɗin. Sannan abu na biyar ya ce zai yi ƙoƙarin wayarwa musulmi kai ya sanar da su irin sufar yanda za a gane wato boka matsafi akwai wato akwai sufofinsa. To daga wannan sufofin mutum zai gane wannan ba malami bane matsafi ne, ba malami bane boka ne, dan ya nisance shi kuma kada ya kai jiki wajensa. Abu na shida kuma ya ce zai karantar da musulmi yanda musulmi zai yi wa kansa hanyoyin da zai bi wajen yi wa kansa magani da kuma ainihin wato iyalansa daga ainihin sihiri bayan sihirin ya afku. Ma'ana idan musulmi ya fahimci cewa sihiri ya kama shi, to akwai hanyoyin da zai bi wajen yayi wa kansa magani domin kare wannan sihirin da izinin Allah, ko kuma idan an yi wa wani cikin iyalansa ko ƴan uwa. Sannan abu na bakwai yace zai karantar da musulmai yanda za su ainihin wato kare kawunansu da kuma iyalansu daga kambun baka da kuma hasada. Sannan dai a cikin wannan littafi yace littafin ya maida hankali akan karantar da musulmi yanda wato musulmi zai yi wa kansa magani ko ya yi wa wani daga cikin iyalansa wato idan kambun baka ko hasada ta kama shi. Sannan abu na tara yace littafin ya kunshi bayani akan bata wato tsafin masu tsafi ko sihirin mai sihiri a daidai lokacin da mutum wato mai sihirin yake yin sihiri. Lokacin da yake yin sihirin to zai ga ma hanyoyin da koda ya fara yin sihirin to in aka bi waɗannan hanyoyin za a lalata sihirin. To bayan wannan sai yace kuma ya dan ƙara wasu abubuwa a cikin wannan littafi wanda daga ciki yace ya kawo wasu daga cikin manya-manyan laifuffuka da bokaye suke yi wajen mu'amalar su da mata. Sannan zai yi magana akan ƴan damfara da suke shiga rigar masu yin magani da Alkur'ani. Sannan yace zai kawo bayani game da abin da zai bambance tsakanin farfadiya ko faduwa irin wadda ta shafi rashin lafiya na wanda za a iya zuwa asibiti da kuma farfadiya ko faduwar jiki wadda ta shafi wato shafar aljanu dan akwai bambance tsakanin su. To yace zai kawo in kaga kaza kaga sufa kaza to alamomi ne da suke nuna wannan faduwar da dan uwanka yake ko kai kake yi ba aljanu ne suka shafi mutum ba, akwai rashin lafiya da ya kamata ya je wajen wato likitoci kwararru na wannan bangaren su duba shi. Sannan yake cewa abu na gaba zai kawo bambanci tsakanin halayyar shafar aljanu da kuma halayya irin na ɗabi'ar ɗan adam. Akwai psychological abubuwa wa'inda kawai psychology ɗin mutum ne ba rashin lafiya bace ta shafar aljanu. To shi ma zai bambanta tsakanin yanda ake gane halayyar shafar aljanu da kuma wanda ba ita ba. Sannan kuma zai kawo mana bayanin yanda ake maganin aljani wanda yake kangararre mai taurin kai. Sannan yace zai bayani akan taskoki waɗanda suke cikin ƙasa ko suke cikin wani wuri da kuma hanyoyi na shari'a wajen fitar da su. Yace kuma ya dawo daga wata matsala da ya tattauna ta game da matsalar rashin haihuwa ta mata. To ya kawo magana game da cewa akwai rashin haihuwar da tana faruwa ne ta sanadiyar aljanu ko shafar aljanu. To akwai maganganun da ya a wannan gabar yace ya dawo daga kansu wanda in muka je gabar insha Allah za mu ji me malai yake nufi. Sannan kuma malai yake cewa akwai wasu abubuwa da zai kawo wanda akan kuskure ake amma zai kawo abin da yake shine daidai. Sannan kuma zai kawo wasu tambihat wasu fadakarwa. Wannan a dunkule shine abinda littafin ya kunsa kamar yanda muka karanta. Sai kuma muqaddima da malam yayi ta wato bugu na goma. To a wannan muqaddima ta bugu na goma shine muka fara ta lokaci ya cin mana, inda a cikin ta malam yake bayani game da wato makasudi da kuma dalilin yin wannan littafi. Ya gaya mana bayan yayi wannan littafi nasa mai suna Wiqayatul Insan, to daga yin wannan littafin kuma yayi wa mutane alƙawarin insha Allah zai yi wannan littafin As-Sarimul Battar. To amma duba da yanayi da ya samu kansa a ciki na uzurruka na karantaswa, musamman ya ce akwai wani aiki da aka dora masa na fiqhul muqaran wanda mun yi bayani satin da ya gabata cewa wannan gaskiya ya dauki lokaci kwarai da gaske wajen wannan aikin. Wannan yasa bai samu damar wato cika alƙawarin da yayi wa jama'a na yin wannan littafi As-Sarimul Battar ba har sai zuwa lokacin da Allah ta'ala yasa ya samu wata faraga wato yayi amfani da lokaci da ya iya samu yayi wannan littafi. To mun tsaya a gabar da yake cewa bayan yayi wannan littafi an buga shi kusan 30,000 nuska, an buga kusan bugu 30,000 na wannan littafin inda aka yada shi kasashe daban-daban. To yake cewa sai kuma aka dinga aiko masa wasiƙu masu tarin yawa daga Misra, Saudiya, wake duwal da kuma duwalul Khalij wato yankin ainin Gulf
da kuma garuruwan Sham, Libya, Tunis, Jazair, Magharib, Morocco kenan, da wasu garuruwan cikin garuruwan ainihin musulunci. Amma duk gaba ɗaya wasiƙun suna kunshe da ainihin wato ƙorafe-ƙorafe, shine fitayyati shakwa murra, akwai ƙorafe-ƙorafe masu ɗaci, ma'ana wasu sun yi maganganu masu kaushi a cikin wasiƙun nasu, kila duba da rashin fahimtar da suka yi wa littafin, ko kuma wasu matsaloli da suke ganin basu fahimce su ba a cikin littafin. Sannan kuma da ko kuma yin amfani da littafin bayan da ya kamata ba, da kuma wasu halayya masu ban mamaki da su a cikin wasiƙun, ko kuma daga abubuwa masu ban mamaki da suka faru ga waɗanda wannan littafin ya je musu. Yace kuma wato suna yi min albishir cewa wasu daga cikin masu wato bin hanyoyin magani irin na shari'a sun yi amfani da wannan littafin ainihin As-Sarimul Battar, kuma Allah madaukakin sarki cikin yaddarsa da kaddarawarsa ya bada sauki, ya bada waraka sakamakon yin aiki da suka yi da abin da ke rubuce a cikin wannan littafin. Yace to akan wannan nagode wa Allah, kenan dama ka san haka abubuwan suke, wani ya kalli abin ta haka, wani ya kalle shi ta haka, da haka ko wasiƙu dai waɗanda suke wasu masu kaushi masu ɗaci, wasu kuma suna albishir cewa sun yi amfani da littafin nan, sun bi shawarwari da matakan da ya rubuta a littafin, kuma Allah ta'ala ya ba wa marasa lafiya su lafiya. To ina ganin mun tsaya a nan, sai muka za mu tashi wala ansa tilkar risala, ko? Qala al-mu'allif rahimahullah. Malam Wahid yake cewa wala ansa tilkar risala, ba zan manta da wata wasiƙa ba cikin waɗannan wasiƙu, allati waradat min al-maghrib, wadda tazo daga ƙasar Maghrib shine Morocco, daga nan wannan wasiƙa tazo. Mulakhasuha, adunkula abinda wasiƙar ta kunsa, anna shabban, wani matashi, wa ummuhu, da shi da mahaifiyarsa, kana ya'malani halaqatiz zar, sun kasance suna yin kulumboto, sun kasance suna yin yan tsafa-tsafan su da sunan magani, ma'ana suna yin wani aiki na halaqat, wato wata da'ira ce azzar da ake ziyartar su a wannan halka, wannan da'ira din. To sukan yi amfani da a wato sun kasance suna yin wannan, ana zuwa wajen su da niyyar neman magani ko wani abu mai kama da haka. Fa waqafa shabu qadaran ala kitabis sarim as-sarim, yake cewa sai wannan matashi ya tsaya qadaran gurgurdan wasu lokuta akan wannan littafin As-Sarimul Battar, ma'ana ya dauki littafin ya dan tsaya tsayi ya karanci abinda aka rubuta a ciki. Fa'alima, to shi wannan saurayi ko matashi sakamakon karatun da yawa wannan littafi na As-Sarimul Battar sai ya gane annahuma ala dalalin, shi da mahaifiyarsa wannan hanyar da suke bi na siddabaru da kulumboto wajen bada magani, to wannan hanya ce ta bata. Fa akhbara ummuhu bidhalika, bai yi ƙasa a gwiwa ba, sai ya ba wa mahaifiyarsa labari cewa shi fa ya karanta wani littafi, a littafin ya fahimci bayanai da dama, daga ciki ya fahimci wannan hanyar da suke yi ta yin magani, to hanya ce ta bata. Wa kana qadish tuhira bainan nasi bidhalika, kuma sun shahara tsakanin mutane da wannan bada maganin, an riga an san su shi da mahaifiyarsa wajen ainihin wato bada magani da abin da ya kama da haka. Fata'azzara alaihima an yatawaqqafa an hadhihi alhalaqat, sai ya gagare su tsayawa su daina yin wato wannan halaqatu za'ir din, to yin hakan sai ya zama ya gagare su, ko dai saboda sabo yau da kullum mutun ya saba ya tafiyar da rayuwarsa tsawon lokaci, kuma ga alwujudu, ma'ana akwai samu a ciki, to kaga wannan yana sa ko da mutun ya fahimci daidai, kuma tun daga samu yana shigowa cikin ainihin ba daidai din ba, to sai kuma karfin imani da karfin zuciya, ko kuma a mutanen da suka saba zuwan musu ya gagara su daina zuwa, tunda sun saba a yankin wajen su ake zuwa, in mutun ya samu matsala ko wanda take da alaka da aljanu ko wasu harkoki na sihiri da sauransu, wajen su ake zuwa, to da haka sai ya gagara daina yin wannan saboda mutane sun ki su daina zuwa wajen su. Yake cewa fantaqala, wannan yasa da Allah yasa Allah ya musu tawfiki, sun gane akan bata suke, kuma sun himmantu akan su daina, sai suka tashi ila makanin akhar, zuwa wani gurin, sai suka tashi daga inda aka san su, sai suka canza guri kawai suka tashi. wa taraka hadha al'amala, suka bar irin wannan aikin da suke yi na bada magunguna ko abin da ya shafi harkar aljanu shedanu ko kuma abin da ya shafi sihiri. Wa taba ila Allah ta'ala, suka tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki. To kaga wannan littafi, kaga aikin da ya fara tun kafin aje ko ina littafin yana shiga, sai Allah ta'ala ya sa ko su waɗanda suna bada magunguna karanta littafin sai suka gano ashe ba akan daidai suke ba, akan bata suke, da aka shi da mahaifiyarsa suka himmantu wajen su ga cewa sun bar waccan hanya din, da aka wannan ya tilasta musu tashi daga inda aka san su ko suka saba suka koma wani gurin da ba. Alhamdulillahi rabbil alamin, malam wahid yace godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai. Waja adara sa'il, yace wasu wasiqun su kuma sun zo. To bayyinu anna hadha alkitab, wasu wasiqun da suka zo a cikin wasiqun suna bayyana cewa anna hadha alkitab, wannan littafi as-sarimul battan, ma'ana takobi ga yawo jini na wuce, fitasaddi wato lisaharatil asrar ashrar, wajen fuskanta da mukabalantar wato bokaye waɗanda suke masharranta. To wannan littafi wasiqun da suke zuwa mun, wasu wasiqun kuma suna bayyana mun cewa wannan littafi kada arrasa harata tamaman, yayi wa bokaye tsirara, ya tona asirin bokaye da matsafa. Wannan littafin shine kada arrasa harata tamaman, gabaki ɗaya ya tsiraita ainihin wato bokaye, yayi wa ainihin wato masihirta tsirara. La siyyama alladhina yaz'umuna, yace musamman ma waɗanda suke riya, minhum daga cikin su waɗannan bokayen, musamman a cikin su waɗanda suke riya, annahum yu'alijuna bil qur'an, cewa wai ai su suna yin magani ta hanyar alqur'ani. Zaka iya zo haga mutun ga alqur'ani a gurinsa ga wasu littafai makila na addini, nan kwa bokani. Yace ire-iren waɗannan waɗanda musamman suke jingina kansu da cewa su masu yi wa mutane magani ne da alqur'ani, wahum fil haqiqati sahara, kuma a haqiqanin gaskiya bokaye ne, badda sawu ne, sai ka je ka tarar da qur'ani da wasu littafai na addini a shagon mutum ko a inda mutum yake magani, zaka dauka cewa wani mutumin kirki ne, salihin bawa ne, abin da yake yi daidai ne, yake cewa nan ko bokaye ne. Wa musha'awidhuna, yan damfara ne masu rufa ido. Falamma qara'an nasu fasla alamatin, yayin da mutane fa suka karanta a cikin wannan littafi, suka karanta wani fasali wanda a cikin fasalin shi kuma fasalin yana bayani ne game da alamatin, wasu alamomi, yu'rafu biha sahir, da ake gane boka da wannan alamomin, a matsayinka na wanda kake neman magani ko wani dan uwanka ya kamu da laruran neman magani, ko a matsayinki na mai neman magani ko wata yarki ko ainihin yar uwarki da take neman magani, to galibi ido yakan rufe, sai a ce ai mutumin kirki ne, ana dacewa kuma an je ba wani abu yake ba, kawai tofi yake a ruwa, ko ya dan kama kai ya rubuta wani abu yace a lashe, ko yayi kaza yayi kaza, sai a dinga ganin kamar. To shine mallam yace akwai alamomin da kana zuwa wajen mutumin da yake bada magani da kaga wannan alamomin bokani kawai, an fahimta, kai tsaye kana ganin sa da ɗaya daga cikin alamomin nan, kaga kaza kaga kaza, mallam zai gaya mana alamomin a cikin littafin. Yace musamman abinda ya tona asirin bokaye da masu sihiri shine wannan fasalin da malam ya rubuta a littafin na alamomin da yu'rafu biha, wanda da wannan alamomin ne ake gane as-sahir, boka ko matsafi ko dan sihiri. Asbahu ya'rifunahu min awwali wahla, sai aka wayi gari suna gane bokaye a karan farko, da mutun ya je kawai ya zauna da ya fara jin ya fara bayani ya kallo wayannan, ya tuno karatun malam wahid a cikin al-asalimul battar, da ya kalli bokan daga yanayinsa da maganganunsa kawai, da an tashi zai ce wallahi kan mu sake koma boka ne. Na fata an fahimta. Walillahi alhamdu fil ula wal akhirah, yace godiya yabo da godiya sun tabbata ga Allah, fil ula a karan farko, wal akhirah da kuma karshe. Waja'a da rasailun ukhra, rasailu ukhra, yace wasu wasiqun su kuma sun zo. Naqadan li ba'd al mawadi, suna yi mun gyara wasu wurare min al kitab, a wannan littafi da aka cikin wasiqun akwai wanda su kuma wasiqun da suka zo waje na, da na duba su sai na ga gyare gyare, wasu sun sun karanta littafin suna ganin guri kaza akwai kuskure guri kaza ba haka yake kamata ba ko akwai gyara dan haka sai suka rubuto min wasiqo nakalan suna min nakadan suna min nakadi suna min gyara li ba'dil mawadi' aw surare min alkitab a wannan littafi na as-salimul battar fa athlajat sadri yace sai kirji na yayi sanyi sai naji dadi alamun littafin ya shiga hannun waɗanda suke da ido a ilimi tunda har gashi ana rubuto min guri kaza ana kalubalanta ta ko ana min nakadi ko gyara akan wannan wurare yace fa aslajat sadri sai kirji na yayi min sanyi naji dadi wada autu li ashabiha kuma nayi addu'a ga waɗanda suka rubuto wannan wasiqo na gyare-gyaren da suka ce guri kaza suna ganin akwai gyara guri kaza suna ganin akwai gyara to nayi addu'a ga waɗannan bayin Allah wa akhastu bi nasaihihim kuma na riki wasu na riki nasihohin su fi kathirin min al-umur cikin al'amura da dama cikin abubuwan da suka rubuto na shawara da nasihohi da gyare-gyare yace na karba dewa daga cikin nasihohin su na karba abu al'amura da dama ka dan ka gane wane ne malam wahid ya rubuta littafi kuma an yi wa littafin cha wasu sun yi aiki da shekaji wasu sun fadi maganganu masu kaushi wasu kuma sun yi gyara akai ya ce to kuma ya karbi da yawa daga cikin gyare-gyaren da akai ya ce wa ma ziltu fi intizari wa rasaila ukhra ya ce kuma har yanzu ina nan ina sauraron wasu wasiqun min hadhan naw waɗanda suka shafi irin wannan nau'in na gyara da kai ma yanzu da muke karanta in ka ji wani guri da wahid ya faɗa a wannan littafin baka gamsu ba ko kana da wani dalili da ya nuna cewa wahid ya yi kuskure kai kana kan daidai har yanzu wahid Allah ya kara masa lafiya yana raye bai mutu ba da kana da maka rubuta wasiqa kila mu binciko ta wace hanya za a iya tura masa sai ka tura masa cewa ga gurin da kake da gyara yace har yanzu kofarsa a bude take yace wa maziltu har yanzu ban gushe wa finti zarin ina sa ido ina nan ina sauraron rasaila ukhra wasu wasiqun daban min hadan nau musamman na irin wannan nau'in na gyara da nasihohi لأن ذلك من باب التعاون على البر والتقوى مالن وحيد yace domin wannan yana daga cikin babin taimakekeniya akan nagarta da kuma tsoron Allah kaga wani malami ko wani marubuci yayi kuskure ka gyara masa wannan kuskuren in kuma yana kusa ka je ku tattauna ka nuna masa kuskuren in a nesa yake ka rubuta ka aika masa yace wannan yana cikin babin at-ta'awun alal birri wattaqwa babin taimakekeniya mu hada gwiwa mu hada karfi da karfi da karfe akan albirru ayyukan nagarta da ayyukan da'a wa taqwa da ayyukan tsoron Allah wa amalul bashar kuma dama aikin dan adam la yakhlu min az-zalal baya kubuta daga tintibe dan adam ne ni dan haka aikin dan adam ko shi dama dabi'arsa shine baya kubuta daga kuskure ko tintibe shine az-zalal Allahumma arshid man arshadana ya ubangiji ka shiryar da duk wanda ya shiryar da mu ya Allah ka nusantar da duk wanda ya nusantar da mu ya Allah kai hannunka mai sanda ga duk wanda ya mana hannunka mai sanda wa alliman allamana ka kuma ilmantar da duk wanda ya ilmantar da mu tambihat malam wahid yace ga wasu fadakarwa da jan hankali awwalan na farko kullu ma hazabtuhu min fi hadhihi at-taba'a duk abinda na shafe shi a cikin wannan bugun kaga wannan mun ce daba'a ce ta goma ko to kaga akwai daba'a ta farko akwai daba'a ta biyu har zuwa daba'a ta tara to sai malai yace wannan bugun da yayi na goma wa wannan littafin to yace kullu ma hazabtuhu duk abinda ka duba kaga na shafe shi a wannan bugun na goma fi hadhihi at-taba'a a wannan bugun na goma wa kana mawjudan kuma wannan abin da na shafe akwai shi fitdaba'ati sabiqa abugun da suka gabata na littafin fa qad raja'tu anhu na dawo daga wannan nima na sauka daga wannan ra'ayi kaji adalci ya rubuta wasu abubuwa bugu na farko bugu na biyu har zuwa bugu na tara yace to yanzu duk abin da ka karanta anan kaga a to aina malam wahid ya faɗi abugun sa na daya ko bugun sa na biyar ko bugun sa na tara ai ya ce kaza kuma gashi yanzu bai kawo shi ba anan yace to na dawo daga rakiyar sanuwa ka kai ma kai me ka dawo daga rakiyar sa kar ka dinga jinginawa wahid waccan magana shi ma ya sauka daga kanta kar wata rana ka karanta bugun sa na farko kace to ai wahidi yace kaza ba kai masa adalci ba ka karanta bugun sa na goma yace ya dawo daga rakiyar wannan magana mafhum faniyan yace wannan tambihi ne mai matukar muhimmanci yace ka san da wannan tambihi na biyu faniyan yace al a'adadul lati kuntu zakartuha fi tabaati sabiqa faqad hazabtuha wa raja'tu anhu adadi shine al a'adad adadiddukan da na ambata wato adadin da na kasance zakartuha ina ambatan su in ce ayi kaza sau kaza ko ayi kaza sau adadi kaza ko kaza adadi kaza to wannan adadiddukan da na dinga ambatan su fitna na ambace su fitna ba'ati sabiqa abugun da suka gabata faqad hazabtuha su ma za ka ga anan na shafe su warja'tu anha su ma na dawo daga rakiyar su bana kansu su ba dama tajriba ce nace ayi kaza sau kaza to kuma tajribar yau da gobe ta nuna wancan adadin da na faɗa ba kuskure ne dan haka na sauka daga wannan adadin ne ba da kar wata rana ka ce malam wahid ai ya ce kaza adadi kaza za a yi a bugun sa na kaza in dai ba wannan bugun na goma ba to duk abinda ka gani na wannan adadin wanda baka ganshi ba a wannan bugun to shi ma ya shafe shi kuma yana sanaye shafe shi kar ka dauka bugun ka wancan na daya ko wannan bugun da muke karanta kaman bai cika ba in ka auna da na baya malam wahid ya ƙara tankade da rairaya ya ce wasu abubuwan ya basu shi ma an gane wannan kaga kila duk wannan yana da munasaba da rubuce-rubucen wasiƙu na gyare-gyare da nasihohi da yace ana ce masa kaga wannan yana daga cikin abin da za ka gane insafi da adalci da kuma malami ne wanda yake da kyakkyawan manufa da ikhlasi har yanzu kuma yace kofar sa abuɗe take yana buƙatar wannan mun ji tambihi na biyu salisan tambihi na uku yace zaharat fil awinatil akhira a waɗannan lokutan na ƙarshe-ƙarshen nan iddatu rasa'il wa kutubin fil mawdu' zaharat fil awinatil akhira ya bayyana a waɗannan lokutan na ƙarshe-ƙarshen nan iddatu rasa'il wasu ƙananan littafai masu dama ma'ana iddatu rasa'il wasu adadi wato littafai ƙanana sune rasa'il wa kutubin da kuma littafai ma masu girma sun bayyana a wannan lokacin na ƙarshe-ƙarshe fil mawdu' a wannan topic din wannan mawdu'in na maganar abin da ya shafi aljanu ko ainihin wato yin magani ta hanyar alkur'ani dan korar aljanu ko kawar da su ko karya sihiri da sauransu yace to a wannan lokutan namu na ƙarshe-ƙarshen nan na lura akwai littafai ƙanana da manya waɗanda suka bayyana min halgas wasamin a cikin su akwai ramammu akwai masu ƙiba ma'ana a cikin su akwai masu fa'ida a cikin su akwai masu cike da shirme da kuskure da ba daidai ba bal yace kai bari ma inna minha daga cikin su ma ma ya hamilu fi dayyatihi summa zu'a a cikin su akwai wanda suna dauke sun kuma kunshi guba da dafi mai kisa da haka kaga suke ana gaya wa dalibin ilimi yayi hankali ko kuma wanda yake so ya shiga harkar ruqya to yayi hankali akwai ire-iren wannan littafan kanana ko kuma manya wa'anda a cikin su akwai masu amfani amma a cikin su akwai kuma ramammu ne wa'anda ba su da abun azo a gani na kirki a ciki bal ma wasu daga cikin su suna kunshe da dafi wanda yake mai kisa an gane wannan kaga tambihin sa na yace wa ala sabil mithal zai mallam yace alal misal wato zai buga misali shine wa ala sabil mithal ta hanyar buga misali ra'aitu yace ni da ido na gani fi ihda hadhihi ar-rasail a ɗaya daga cikin irin wannan ƙananan littafan dariqatan li'ilaji dhab naga wani cikin su ya rubuta wani littafi a cikin littafin sai naga ya rubuta wato hanyar magance ar-rabd ar-rabdu shine ayi wa mutum tsafi ko ayi masa sihiri ya kasa saduwa da matarsa ko kuma ita matar ayi mata ar-rabdu zamu karanta a can gaba zaka zai kawo irin wannan ar-rabdu shine ayi wa mutum asiri ayi masa tsafi ya zama ba shi da lafiya kawai baya iya kusantar matarsa ko kuma ita in yaje sai ya ji ta kaman ba mace ba ko ya ji ta a toshe sihiri ne shi ma mai zaman kansa da bokaye suna yin irin wannan sihirin to a cikin wannan littafin mallam yace sai naga shi marubucin wannan littafin ya rubuta wata hanya da idan an yi wa mutum rabdu irin wannan sihirin to ya fado ya hanyar da za a magance wannan matsalan yaqulu katibuha marubucin wannan littafin ko wannan dan karamin littafin yana cewa taktubu ayati kaza ta tasurra wai kai mujin da aka yi maka irin wannan sihirin na arrabdu ka rubuta ayoyi kaza dama malam ya fara nan ya ce ba zai dinga fadar wasu abubuwan ba dan kan wani kuma yaje koya duk abin da yake ba alheri bane to koda can wajen misalan zai ka kawo wasu misalai game da wasu matsaloli da suka faru amma ya ce ba cikakkun hanyoyi zai dinga bayarwa ba kar kuma daga nan wani shi kuma ya koyi wani sihirin ina fata an gane to shine anan ma kaga yace shi marubucin littafin yace ka rubuta wasu ayoyi kan wani anjima yace wa'annan ayoyi ne shi kansa kuskure ne abin da yake so ya nuna maka wai waɗannan ayoyin na alkur'ani sai a rubuta su a ƙarƙashin cibiya shi mujin da aka yi masa wannan sihirin sai ya rubuta wannan ayoyin a ƙarƙashin cibiyarsa thumma tujami'u ahlaka wai sannan shi wanda aka yi sihirin sai ya je ya sadu da iyalansa fayufakku arrabdu to wannan asirin da aka yi masa na hana shi saduwa da iyalinsa wai zai kare bayan haka kuma thumma tamsahu ha yace sannan sai ka shafe ka goge wannan ayoyin qabala dukhulil hammam kafin ka shiga ban daki dan ka shiga da su ban daki ina fata an gane ala ya'lamu hadha alkatibul humam malam wahid yace shin wannan marubuci mai himma bai san cewa anna zalika ihanatun lilquran wannan wulakanta alqurani bane alqur'anin zaka ce a rubuta a cibiya kuma bayan mutum ya rubuta ya je ya sadu da iyalinsa da ayoyin alqur'ani haka yace shin wannan marubucin littafin bai san cewa yin hakan wulakantar da alqur'ani bane kuma in ka duba cikin magungunan da ake da alqur'ani nawa ne in ka ji su zaka ji akwai wulakantar alqur'ani ko fakallabtu ahada dullabina Malam Wahid yace na tirsasawa wani daga cikin dalibanmu bil ittisali bil katib nace lalle ya kokari ya hadu da wannan marubucin wa tabyin khuturatil amr ya kuma bayyana masa hadarin wannan al'amarin da yace ayi na rubuta ayoyin alqur'ani a karkashin cibiya kuma mutun yaje yayi jima'i da wannan ayoyin a haka ina fata an fahimta wa annahu la yajuzu bi halin kuma wannan abun da yace ayi baya taba halatta ta kowane irin hali fa wa'adahu an yahzifaha da dalibin yaje ya tattauna da wannan marubucin sai ya wa dalibin alƙawarin cewa zai shafe wannan kuskuren kaga ashe bayan rubutun da malam wahid yake akwai kuma aikin hizba yakan yi irin wannan kokarin kaga ya tura wani dalibin sa je ya nuna wa wannan marubucin cewa akwai hadari wannan abin da ka rubuta cewa ayoyi kaza a rubuta su a karkashin cibiya a je a kusanci iyali walakin marra ala zalika akthar min sana sai dai fa har yanzu an wuce shekara guda da yi masa wannan gyaran da cewa zai goge walam yahduth shay'un min zalika amma ba abin da ya canza daga haka ma'ana bai gyara ba ke wahid ya fita ko bai fita ba ya fita to kai yanzu yake gaya maka cewa akwai irin wannan littafin masu hadari ka kula da su wallahu almusta'an Allah ya taimake mu fa alal muslim malam wahid yace wajibi ne akan musulmi an ya hadura tilkal kutuba ya guji irin waɗannan littafai hatta wa in za'ama muallifuha koda ko mawallafan irin wannan littattafan sirriya adamul khuruj anil kitabi was sunna sirriya cewa su ba za su fita daga karkashin alqur'ani da sunna ba malam ya tahaqqaqu min zalika matakar su musulman ba su tabbatar da haka koda malami kaga wani littafin sai ya ce ba zan fita daga alqur'ani da sunna ba to ka karanta littafin sai in ka karanta kaga bai fita daga alqur'ani da sunnan ba sannan sai kai aiki da littafin domin wani zai rubuta hakan ba zan fita daga alqur'ani da sunna ba kuma littafin gaba ɗayan sa ma ba a cikin ba akan alqur'ani da sunna yake ba kuma ya sa ma wannan sharadin ba dan komai ba sai dan ya farauce ka kaji cewa wannan mai magani ne na Allah mai magani ne wanda yake na shari'a ba boka bane tunda suna da salo iri-iri da siddabaru kala daban-daban wanda suke shiga su shiga rigan malanta su kamar yadda duk za mu karanta insha Allah مفهوم رابعا مالن وحيد يتي فدكروه ta hudu an sahu shabab al muslima ina yin nasiha ga matasa musulmi alladhina yaqumuna bil ilaj wa inda suke tsayawa wajen bin wannan hanyoyi na magani ma'ana matasan mu da suke so su yi irin wannan harka ta magani wanda ta shafi magani irin wannan na alqur'ani da sunna an yaqtasiru ala al mashru'i faqat su takaitu akan abin da yazo a shari'a akan abin da aka shar'anta kawai duk wanda irin wannan harka yake sha'awar zai shige ta ko zai yi ta to malam wahid yace ina yi masa nasiha da ya takaita kansa ya takaitu a iya abin da aka shar'anta kawai wa Allah ya tawassau fi zalika matasan da suke sha'awar su shiga irin wannan harka ta magunguna to kada su fadada fi zalika game da wannan harka ta magunguna su tsaya gurgurdan abinda shari'a tace a tsaya kansa hatta la yaqa'u fi da'iratil mahzur dan kada su afka cikin da'irar abinda aka hana sai mala yace karra'i kaman mai kiwo ne yar'a haulal hima da yake yin kiwon sa a gefen shinge yushiku an yarta an yaqa'a fihi iris ya rage ya afka ciki duk mutumin da yake rara gefe kusa da haram zai iya afka a cikin haram da kai a matsayin ka na mai yin ruqya irin ta shari'a ko mai bada magunguna irin na alqur'ani da sunna to ka kiyayi fadadawa dan kakka dinga bin gefe gefen irin yanda bokaye suke bi karka fada ta khamisan yace tambihi fadakarwa ta biyar hudistu an bani labari anna ba'd almu'alijina wasu daga cikin masu magani irin wannan ko na ruqya din na aje ayi wa mutum ruqya a fitan masa da aljanu ko kuma a karya masa sihiri ko tsafin da aka yi masa yace to an ban labari wasu daga cikin irin su yatahawununa suna yin sakaci fi ilajin nisa wajen yi wa mata magani kaman yaya sakacin yake yace kan an yasmaha lil mar'a kaman shi mai magani in an zo wajen zai ga yayi sassauci ga ita mata ya ba wa mace dama an ta dukhula alaihi mutabarrija ta shigo wajen sa tayi shiga ta tsireci ko tana buge buge aka kawo ta kace ba haka saurare ta ba sai ta koma an canza wannan kayan an yi mata shiga irin ta musulunci amma sai ga an zo da mace ta sha make up ko kuma tana zuwa wajen sa ruqya ta sha make up ta sa dan wani gele kuma ita kai ta zo wajen sa wai ruqya za a yi wannan malam yace yana fadakar da ainihin ƴan uwa masu harkar ruqya su kiyayi yin ruqya ga macen da tazo babu kyakkyawar shiga irin ta musulunci ko tazo tana kamshin turare ko tazo tayi ado ko kaman yanda za ka ga yanzu wannan musibar har asibitoci ba ta da lafiya ko za ta kai danta amma sai ta ci ado sai ta kauna agwagwa in ga ma ta fesa turare an samu malam kaya too much takalminta da jakarta da kayan jikin da hijabun ko kuma ainihin wato mayafinta yayi mace ta yi ado malam ta sa cingan tana ci haka za ta je tattauna da likita kaje asubutoci za ka gani sai ga kaman ba masu duk wanda ga ganda ta je a hargitsa to ita ma ba ta san yanda aka kaita ba kaita aka amma in dai akan ita za ta tafi da sauran karfinta to za ka ga galibi illa man rahima rabbuk to shine nan malai yake jawo masu ruqya kunne cewa wannan sassaucin da suke a kawo mai ba wani wanda zai cika maka ido ko abzin dimemiyan mota a kawo ta karka kalli girman babban rigar wanda ya kawo ta ko katan tumbansa karka kalli wannan ka ce ba ka yin ruqya idan mace a haka aka zo da ita ya za a yi malan ka ce ta koma ta sa shiga ta yi shiga irin ta musulunci gaba daya a dauki hijabi tun daga kasa har hastin daga sama har kasa a sa mata to ai malan ka zaka ce ba wata magana kai ba ka yi in dai aka zo a haka domin Allah ne mai bada warakar in ka fara kare dokokin Allah wallahi Allah ba zai taimake ka ba domin kai ma aljani ne mai zaman kansa ba magana ka raba wani da aljani kai ma aljani ne ina fata an fahimta yace au yata hawanu fi adami wujudul mahram ko kuma ka ga mai ruqya ko mai magani yana yin sakaci ko yana rena hadarin mace ta zo masa ba tare da muharrami ba fa yu'alijuha duna muharramin kuma ya mata maganin ba muharrami musamman harkar ruqyan nan a yin karatu aljanusu bayyana mace ta yi ta buge-buge kai zaka rike ta ba ta zo da kowa ba fa ko a zo da ko ta zo da wata yar karamar kanwata me za ta iya yi duk in ka duba za ga masu ruqya galibi ana samu wayannan kurakuran mace kawai ta taho ita kadai ko saboda da mata saba zuwa ana ruqya dan haka yar rike sun daina zuwa ita kadai kawai ta taho ba muharramin ta kawai zai shiga da ita dakin ruqya ya mata ruqya wancan hadisan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunne fadakarwa ya tsawatar game da kadaita to kai banda kai a ciki da haka wasu suna rena wannan sai su ga cewa ba komai tazo ita kadai ba da ai mata ruqya to sai yake cewa kar mai ruqya ko mai magani kada yayi wa mace magani ba tare da muharramin ta ba in tazo ita kadai to ina wanki ko ina mahaifinki ko ina mijinki a'a kaza kaza kace ba kai sai ta zo da ɗaya daga cikin waɗannan ko ta zo da yayanta ko ta zo da wani kaninta babba ko kuma ta zo da mijinta ko ta zo da mahaifinta ko ta zo da yatimarta su zo tare amma kai ita kadai kawai ka kebance da ita kace zaka yi mata magani to wannan ya saba wa shari'ar musulunci mafhum aw ma majmu'atin minan nisa ko kuma ta zo tare da taron mata an samu mata biyu uku sun rakota kuma da ita za a shiga cikin ɗakin ruqya din su rurrike ta in abubuwan ruƙewar ta sun kama ina fata an gane fa alal mu'alij malai yace wajibi ne akan mai yin magani an yattaqi rabba yaji tsoron ubangijinsa wajibi ne akan mai yin ruqya ko mai yin magani yaji tsoron ubangijinsa duk wa'annan dokokin ya kiyaye su ko ba ruwan shi da taba kowanne sassa na jikinta za a yi bayanin yaya ruqya irin ta shari'a duk zai karantar da mu a can gaba to za ka ga in kana zuwa guraren ruqya din za ka ga kurakurai da yawa wayannan abubuwan duk sai a dinga sakaci da su kawai sai ga kuma abubuwan an tunda an saba wa shari'a haramci ya shigo ciki to sai mallai yake wannan jan hankali yace wajibi ne akan mai yin magani in aka ce al-mu'alij hal likita ya shiga ciki ba wajibi ne akan likitoci su ce ba za su gana da mace ba sai ta zo da mijinta ko wata ƴar uwarta ko kaza ko kaza tunda in an shiga ɗakin likita akwai khalwa akwai keɓanta kuma wata za ka ga cewa kila larurar ta har sai ta bude wani sashi na jikinta likita ya gani kuma ita kadai ta zo kuma dama galibi mun a ƙasar Hausa dama galibi za ka ga akwai wannan kai kana can harkokinka ko kana kwance a gida mata ka ita kadai ta tafi asibiti ko ta tafi inda za ta a madadin ga kafa ka domin inda za ta je ba lalle likitan da za ta gani ta zama mace ba yana iya wa likitan da za ta gani namiji ne ba an ce likitoci suna yin wani abu amma shedan ya shiga cikin aljanna ya fito da annabi Adam da na Hawwa sai likitan da yake AKTH shine zai gagari shedan ko sai likitan da yake asibitin murtala shine zai gagari shedan ina fata an gane saboda haka duk tsarkin zuciyar mutum to ana so a yi masa wannan in ya ganta ga ta ga mijinta to tambayoyin za ka ga su kansu za su tafi kan tsari kuma iya abin da ya kamata iya nan ba hurumi ne tattaunawa ko hira shedan ko ya ayyana masa wani abu to ba kofa domin an toshe kofar da shedan zai shigo amma daga kai sai matan mutane kuma ga irin yanda mata suke zuwa asibiti kamar yanda na bada misali da sai sun ci ado sun yi kwalliya sun yi kaza sun yi kaza to kaga da likita da dukkan wani wanda yake ba da magani to yaji tsoron Allah wayasuna nafsuhu ya dinga kiyaye kansa wayuraqiba khaliquhu ya dinga muraqaba ya san cewa mahaliccinsa yana kallon sa musamman wanda yace zai yi magani da alqur'ani shi aka fi so a ga tsafta a ga sufanta irin ta addini a ga kiyayewa da takatsantsan game da shi idan wancan shi an koyar da shi karatu ba bismillah shi wannan qur'anin ne gaba ɗaya da shi zai magani da haka min babil aula wanda zai yi magani da alqur'ani ya zama ya cika ka'idoji irin wanda alqur'ani yace a zo ya zo da su mafhum sadisan malai yake cewa fadakarwa ta shida hudithu an ban labari aidan har wa yau anna ba'd al mu'alijina wasu ko wani daga cikin masu yin magani ittakhadha al-ilaja mihna ya fariki maganin nan sana'a ana zuwa in ya kalli rigarka ko ya kalli motar da aka zo sai ya ce 2200 da musu ba ai maganin an warke wa ko kawai da an zauna an dan yayi dan tamboyi yayi kaza yayi kaza sai ya ce ga kudin da za kawai yanki baya zuwa ko ina yana nan kullun zai zo ya bude kawai ya riki wannan sana'a to shine sai yake cewa an bani labari malam wahid yace an ban labari cewa wasu daga cikin masu magunguna masu yin magani musamman magani da to sun riki wannan yin magani din mihina a matsayin sana'a yashtarudu fiha ajran muayyanan inda zaka ga aka je wajen sa sai ya shardanta wato wani lada da za a bashi abin ayyanawa yace in an je in an zo za a bashi kaza mustadillan kuma su masu irin wannan sai su kafa hujja bi hadithi abi sa'id da hadithin abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda alladhi dhakartu wanda na ambaci wannan hadisin afna a hadal kitab a cikin wannan littafin yana can gaba ma ya ambace shi an bayyana hadithin nan na wa'anda su su abu sa'id din suka zo suna halin tafiya da shi da wasu cikin sahabbai sai suka buƙaci wani gari suka wuce ta wani gari suka buƙaci a basu masauki aka hana su suka koma gefen gari suka yada zango suna cikin wannan yanayi sai shi mai shugaban garin ko sarkin garin sai muciji ko kunama ta sare shi ko ya harbe shi ta harbe shi suka bi da hanyoyin da suke bi dan in muciji ya sare mutum ya samu sauki ko kunama ta harbe shi ya samu sauki duk suka bi wannan hanyoyin bace ba sai wani ya ce to me zai hana wayancan bakin mu je ko suna da wani magani ana zuwa ana suna bayani Abu Sa'id al-Khudri ya ce Sa'id al-Khudri ya ce eh muna da magani amma ba za mu ba sai an biya mu nawa mu yi tsada nawa za ku ba mu idan muka yi maganin ya warke nawa za ku bayar a wata ruwayar aka ce suka ce za mu ba ku tumaki 100 ina fata an gane sannan suka je suka yi za mu karanta hadisin can gaba to su masu yin wanda suka riki harkar magani sana'a sai su kafa hujja da wannan hadisin na Abu Sa'id bi za'ami anna al-hadith al-mazkura suna riya cewa wannan hadithin da aka ambata la dilalata fihi ala zalika ko bi ragami anna al-haditha bi ragami ne ba bi zami ba bi ragami anna hadha al-hadith sai dai cewa anna al-hadith al-mazkura wannan hadithin na Abu Sa'id da aka ambata la dilalata fihi babu wani dalili ko hujja a cikin sa ala zalika akan riqar ruqya ko riqar magani sana'a an bayyanta yawa amma babu in mutum akwai wasu abubuwa da yake hahadawa kaman su habbatus sauda kaman su man zaitun kaman su zamzam kaman waye wannan bayan yayi yace to wayannan za a hada mata magunguna yace tunda magungunan ba debo su yi ba su yo su yi da haka babu laifi a nan yayi kasuwancin sa yace to za a hada habbatus sauda da man zaitun da kaza da kaza da kaza ayi musu addu'a a ciki a dinga shafawa ko a dinga sha to kudin maganin kaza ne wannan kawo kudin magani da na fata an fahimta yake cewa wa inna ma kanat fihi mu'amalatan bil mithli ai kawai abinda ya faru a cikin wannan kissa ta Abu Sa'id mu'amalanta juna akai da misali ma'ana kun ki ku ba mu masauki ba za mu yi muku ruqya ko addu'a magani kyauta ba shine kawai muqabili ne kawai da sun sauke su kila kaga da shi kuma addu'a kawai za su yi maganin ne kyauta tunda kun ki saukan mu to mun ba za mu yi muku magani kyauta ba sai ku biya da haka wannan sai malaki ta inna ma kanat fihi mu'amalatun bil mithli kawai mu'amala ce ta walbani walbaka ina fata an gane to shine haythu inna hadha alhayya inda mutanen wannan kauye ko mutanen gari min alarab daga larabawa abau ki suka yi an yudayyifuhum su ba su masauki su wato abinan su karbi bakuncin su fa min ajali dhalika dan haka ne rafada abu sa'id an yarqiya lahum illa bi ju'ulin da haka shi ma abu sa'id al-khudri ya kiyadda ya musu ruqya sai an ba su lada mafhum thumma innahum sharadu ala abi sa'id sannan ai su kansu mutanen wannan kauyen sun sanya wa abu sa'id sharadi sharadin an yatimma shifa sai mai rashin lafiya ya warke tsaf. To kai yanzu kana zuwa ka ce kalala a baka tin ka ziya zai samu sauki, Allah zai kawo kawai ka karba kudin mutane. Ina fatan gane su kaga sun ce to za mu ba ku tumaki guda kaza amma fa mara lafiya ya warke. Yanzu haka ake yi. Tini ya ci naman kaji da naman kai da tozon sa da kudin ku malam kuna ta kuma jele ga mara lafiya nan. Ba sai Allah ya ga dama ba. An bayyanta. To shine malam Wahidi yace to yana jan hankali ga almu'alijin masu yin magani su ji tsoron Allah akan haka. Walam yu'tu shay'an, kuma basu bada komai ba, ko kudin kafin alƙalami basu bayar ba. An bayyanta. Walam yu'tu shay'an, ba abinda suka bayar illa ba'da an qama min maradihi, sai fa bayan wannan mai garin nasu ya tashi daga wannan rashin lafiyar. Ka annama nushida min iqal, kamar an kwance shi daga dabaibayi. Kawai sai a ga zumbur ya mike ya jijjiga kafarsa yayi haka yace alhamdulillah ya ji ba komai. Sannan suka ce to ga alƙawari suka ba su. Sabi'an, malai yake cewa gargadi da fadakarwa ta bakwai. Annal marida a alal marid, wajibi ne akan mara lafiya. Allah yazzar bi shi'arati wal mazahir, kada ya rudu bi shi'arat da wasu alamomi, wal mazahir da wasu abubuwa na fili da suka bayyana. Kar ka dauka da wannan ake gane wannan malami ne na Allah, ko ga shi ya sha babban riga da alkyabba da rawani da wata sanda a kusa da shi da ainihin alqur'ani mai gafaka a rat. Wannan kar ka rudu da malami, ce kar rudu da wannan. Ina fata an gane. Kar ka ganshi yayi shiga irin ta abun nan, an abun nan ya rambada kwalli. An fahimta. An ya cin zure yana kan wani buzu mai fari da baki. An bayyanta ka dauka to okay, kai wannan ai malamin da gaske ne, ai tun daga shiga wajen zaka ya banka wani irin turare mai hawa kai. Ai kana shiga gurin zaka ji malam kanka ya fara juyawa, wannan turaren ne. Kuma kana zuwa wajen sa malam, ka kalle shi sau ɗaya ba kwarji ni malam kaza kaza kaza, gashi malam ya saboda yayi wata shiga, malam ya ce karo wannan alkyabbar tasa da wannan rawanin da wannan ainihin shazbahar tasa mai dubu da dukkan wasu alamomi da za ka gani, malam ya ce kakka rudu da wannan. Wannan ba shi yake nuna maganinsa mai ci bane. Shine malam yake cewa sabi'an, abu na bakwai fadakarwar ga mara lafiya ne. Wajibi ne akan mara lafiya Allah ya gatarra, kada ya rudu bi shi'arat da wasu alamomi da zai gani game da wanda zai je neman magani wajensa. Wal mazahir, da wasu abubuwa da na fili da za su bayyana. Wa an yabhatha, shi dai mara lafiya wajibi ne ya bincika. Anil mu'alijil qur'ani, game da mai yin magani da alqur'ani zalla. Attaqi, mai tsoron Allah. Kawai ka samu wanda yake mai harkar ruqyan ne, kuma ka ji labarinsa yana da takatsantsan, yana da tsoron Allah, kuma da alqur'ani kawai yake magani, ba kulumboto ba siddabar ba kaza. Malai yace to kawai wannan ya kamata mara lafiya, ba kawai da zarar an ce ba a da lafiya kuma sai ido ya rikice, ido ya rude, hankali ya tashi, a talaliban ta kowace hanya ina za a samu waraka ko neman magani. Da haka wannan shike jefa mutane galibi hannun bokaye. An ce lokaci yayi, za so ne mu karasa wannan, bari mu karasa ko faminan. Malai yace fadakarwa ta takwas, ala mahramil mar'a, wajibi ne. Kaga malam ya taba masu yin maganin, ya taba mara lafiya, to sai kuma su masu mara lafiya. Malam yace ala mahramil mar'a, wajibi ne akan muharramin mace. Allah ya turuka ha, kada ya kyale ta, tadkhula wahadaha alal mu'alij, ta dinga shiga wajen mai magani ita kadai, ko ta shiga wajen likita ita kadai. Wannan wajibi ne akan muharramin mace, ko ubanta, ko kuma mijinta, ko yayanta. Haramun ne su batta ta tafi neman magani ita kadai, daga ita take banta, daga ita sai mai yin magani. Wa in kana almu'alij min atqan nasi, malai yace ko da mai yin maganin ko likitan yafi kowa tsoron Allah. A ƙarshe kenan ba, ko yafi kowa tsoron Allah, gashi da ka kalle shi kaga sufofin tsoron Allah gasu nan suna ta yawo a jikinsa. Yace ko da haka ne, kar a bar mace ta je wajen mai magani ita kadai, ba muharramin ta. lalle ta je da babarta ko ta je da babanta ko ta je da wanta ko ta je da kaninta ko ta je da mijinta in tana da miji li anna hadha muharramun la yajuzu wala yace domin zuwan mace ita kadai take banta daga ita sai likita ko daga ita sai mai bada magani haramun ne a shari'ar musulunci baya taba halatta faqad naha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam domin haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani anil khalwati bil mar'ati game da kebanta da mace al ajnabiya wanda ba muharrama ba wa akhiran malam wahid yace abu na karshe uhibbu ina so an unaddiha in kara jan hankali ala akan cewa anna ghayatana manufar mu ta karshe game da rubuta wannan littafin hiyal haq ita ce gaskiya manufar mu ta karshe ita ce gaskiya wa maqsudana albayan manufar mu kuma shine yi wa mutane bayani wa amalana burun mu ridar rahman yardar ubangiji mai rahama wa sabilana tafarkin da zamu tafi a rubutun nan na littafin nan alkitabu was sunna littafin Allah da sunnar manzon Allah bi fahimi salafil umma bisa fahimtar magabata na kware na wannan al'umma faman wajada ga malan zai yi wani roko yace faman duk wanda wajada ya samu fi hadhal kitab a wannan littafi shay'an komai nene komai kankanta sai ya samu a cikin sa yukhalifu ma zakartu da ya sabawa abinda na ambata dinnan kaga wani abu a ciki ya sabawa alqurani ya sabawa sunnar manzon Allah bisa fahimtar magabata fa alaihi haqqun nasiha yace to wajibi ne wato haƙƙin nasiha ya wajaba kan sai mana nasiha yace kai wahidu ka ji tsoran Allah abu kaza da ka rubuta ya sabawa ka'idar da ka faɗa ta alqur'ani da sunna yace fa alaihi wajibi ne akan wannan da ya ga wani abu da ya sabawa alqur'ani da sunna a wannan littafin wajibi ne haƙƙun nasiha haƙƙin yi mana nasiha wallahu fi auni al'abd domin Allah yana cikin taimakon bawa ma kana al'abd fi auni akhi matukar bawa yana taimakon dan uwansa Allahumma jannibna adh-dhalal yace ya ubangiji ka nesantar da mu tuntube wa yassir lana al-amala ka saukake mana aiki wa hadina subulas salam ka shiryar da mu hanyoyin as-salam aminci wa sallallahumma Allah ya kara salati wa sallim da wato da tsira wa barik ko wa sallallahumma wa sallim wa barik Allah ka kara salati da tsira da albarka ala muhammadin akan shugaba annabi Muhammad wa alihi da iyalan gidansa wa ashabihi da sahabbansa wa tabi'ina da mabiya wa katabahu wahid ibn abdussalam bali man sha'atu abbasin yace malam wahid ibn abdussalam bali shi ya rubuta wannan ainihin wato muqaddima wanda yana man sha'atu abbas wato hayin abbas unguwarsu kenan a 4 ga watan sha'aban shekara ta 1418 hijriya wanda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya